sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau la'an ranar Lahadi 8 ga watan sabo shekarar Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce da alama Russia bata kai ga tantance ainihin inda take fuskantar barazana daga Ukraine ba. Pakistan da Majalisar Dinkin Duniya za su gudanar da wani babban taro a Geneva tare da manufar samar da tallafin sake gina kasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba. Ma'aikata da dama sun yi arangama da 'yan sanda a wata masana'antar kayan gwajin cutar COVID a China a yayin da kasar ta kama tafarkin ficewa daga cikin tsare-tsarenta kan cutar.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya da shin jihar Zamfara sun kashe wasu dillalan makamai biyu tare da samun suda.
Akwai rokoki guda uku masu rai na RPG da harsasai na AK-47 guda 157 da na kakkabo wato jiragen sama har guda 200.
To Allah ya kyauta. Hawa kuma yayin da kafafen sadarwa na zamani suka sauya hanyoyin samun sahihan labarai a duniya, ko me hakan ke nufi?
Wato akwai matsala babbar barazana ce ga aikin jarida. Na daya, saboda waɗannan mutane kowa yake da wayar nan zai iya zama ɗan jarida kenan.
Sai kuma shirin matasa a duniya gizo da kuma wasu ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta email. To amma fa sai da farko sai Murtala ya fara shigowa da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da Russia ke yi wa Ukraine a yau Lahadi ta ce da alama Russia bata kai ga tantance ainihin inda babbar barazana take ba daga Ukraine. A cikin rahoton da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta ce a yadda Russia ta yi aiki tukuru wajen inganta tsaron kariya yana nuna cewa kwamandojinta na tattare da fargabar samun manyan hare-hare daga Ukraine a bangarori biyu, ko dai a arewacin Luhansk Oblast ko kuma Zaporizhia. Samun wata babbar nasarar Ukraine a Zaporizhia za ta kara ta'azzara kalubale ga damar Russia na kai ga gadar kasa wadda ta hada yankin Rostov na Russia da Crimea. Nasarar Ukraine a Luhansk kuma za ta kara dagula manufar yakin Russia na yanta Donbas. Rahoton ya ce yanke matsaya kan wanne daga cikin waɗannan barazana ne za a baiwa fifiko da alama yana ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke addabar masu tsara lamuran yaki na Russia. An kai harin rokoki a gabashin birnin Bakhmut na kasar Ukraine a jiya Asabar, duk kuwa da ayyana wani shirin tsagaita wuta na sa'o'i 36 da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi domin bikin Kirsimeti na ranar 7 ga watan Janairu. Pakistan da Majalisar Dinkin Duniya za su gudanar da wani babban taro a Geneva a gobe Litinin tare da azimar samar da tallafi domin sake gina kasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba. Ruwan saman damina da narkewar dusar kankara a watan Satumba ya raba kimanin mutane miliyan 8 da muhallansu, ya kuma yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 1,700 sakamakon wani ibtila'in da aka danganta da sauyin yanayi. Akasarin ruwan sun ragu a yanzu, to amma a yanzu ne ake so ma aikin sake gina kasar wanda aka kiyasta zai ci kusan dala Amurka biliyan 16 da miliyan 300 domin sake giggina miliyoyin gidaje da titunan mota da na jirgin kasa na tsawon dubban kilomita, a yayin da kuma wasu miliyoyin mutane za su fada a cikin talauci. Islamabad, wadda ayarinta zai kasance karkashin jagorancin Prime Minister Shehbaz Sharif, za ta gabatar da tsarin sake farfaduwa a wajen taron, inda shi kuma babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da shugaban Faransa Emmanuel Macron su ma za su gabatar da jawabai. Guterres, wanda ya kai ziyara a Pakistan a cikin watan Disamba, a can baya ya bayyana ibtila'in da ya auku a kasar a zaman matsalar yanayi. Ruwan sama kama da bakin kwarya da iska mai tsananin karfi sun haifar da yankewar wutar lantarki ga dubban gidaje da wuraren kasuwanci a California a yau Lahadi, a yayin da yankin yake kokarin shirya tunkarar wani mummunan yanayi a nan gaba. an ruwaito cewa sama da gidaje da wuraren kasuwanci 330 suka tsaya cak sakamakon rashin wutar lantarki a California da daren Lahadi. A cewar wasu alƙaluma daga shafin yanar gizo na poweroutage.us, akalla mutane 6 suka mutu sakamakon mummunan yanayi tun daga ƙarshen makon sabuwar shekara, ciki har da wani jinjiri da ya mutu sakamakon faduwar bishiyar katako kan wani gida na tafi da gidanka a arewacin California.
To nan bar jama'a Murtala zai kama na ƙarshen labaran duniya kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta samu nasarar kashe wasu dillalan makamai waɗanda suke raba makaman ga 'yan ta'ada daban-daban da ke yankin Gumi da Anka. Wakilin Musali Sha'ibu Malamfashi ya aika mana da wannan rahoton.
Cikin sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya raba ga manema labarai, ya bayyana cewa su waɗannan dillalan makamai ɗin sun ɗauko hajjata su ne daga jihar Taraba don kaiwa daba-daba na 'yan bindiga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta Gumi da Anka nan cikin dazuka na jihar. Yace bisa samun bayanan sirri game da inda za su kai waɗannan makamai shine zaratan 'yan sanda na tactical operations da suka yi masu kofar rago game da kwantan bauna kafin su iso. Isowa suke da wuya suka bude masu wuta, nan aka yi ta dauki ba dadi na dan wani lokaci inda suka samu nasarar kashe su dillalan biyu, yayin da sauran kuma suka sami munanan raunuka suka kuma arce ya zuwa cikin daji. Tunima dai an sa 'yan vigilante da kuma 'yan sa kai tare da sauran jami'an tsaro a bi cikin dawa don tabbatar da cewa an kamo su. SP Muhammad Shehu ya ce da suka bincika wannan motar da suka kama kira Toyota Corolla sun iske cewa a cikinta akwai rokoki guda 3 masu rai na RPG da harsasai na AK-47 guda 157 da na kakkaɓo wato jiragen sama har guda 200 game da layoyi da kuma guraye na tsubbace-tsubbacensu. A halin da ake ciki yanzu ana ta diddiba cikin dawa don tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su samu wani mafaka ba waɗanda suka gudu. Sani Sha'ibu Malamfashi, muryar Amurka daga Gusau, Zamfara a Najeriya.
To a gaida Sani Sha'ibu Malamfashi, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikata da dama sun yi arangama da 'yan sanda a wata masana'antar kayan gwajin cutar COVID-19 a China, kamar yadda wani hoton bidiyo da ke yaduwa a kafafen sada zumunta na yanar gizo ya bayyana a yau Lahadi, a yayin da kasar ta kama ta farkin ficewa daga cikin tsare-tsarenta kan cutar. Hoton bidiyon da kamfanin dillancin labarai na AFP ya tantance wani wurin hutawar masana'anta a kudu maso yammacin birnin Chongqing yana nuna mutane suna jefa akwatuna ga wasu mutane sanye da kaki, wanda ke nuna wasu abubuwa da suka yi kama da kayan gwajin suna faduwa. Wani bidiyon kuma ya nuna wani dandazon jama'a a gaban wani layin 'yan sanda da dare, a yayin da turayen magana suke fitar da amon sakon gargadi na cewa a daina ayyukan da suka saba doka. Wani mutum da ya wallafa hoton bidiyo daga wurin da lamarin ya auku ya faɗa a sakon da ya biyo bayan hoton cewa ma'aikata da dama ba a biya su haƙoƙinsu ba. Sauran sakonni da aka wallafa kuma sun yi zargin cewa kamfanin har hada magunguna na Zibo da ke Chongqing ya kori ma'aikata da dama da aka ɗauka a 'yan makonnin baya-bayan nan. Magajin garin Newport News na Virginia ya ce birnin na aiki tukuru domin tabbatar da cewa ɗalibin makarantar elementary da ya harbi malami a ranar Juma'a ya sami dukkan kulawar da yake bukata. A cikin wata sanarwar da aka wallafa a shafin yanar gizo na birnin, magajin gari Philip Jones ya ce kusan ba zai yiwu mu tattara hankalinmu kan cewa wani yaro dan shekara 6 da ke ajin farko zai zo da bindiga cike da harsasai ya harbe malami ba. To amma kuma wannan ne ainihin abin da al'ummar mu take fama da shi a yau. Harbin ya auku ne a makarantar elementary ta Richneck. To sai dai 'yan sanda ba su bayyana yaron ba da kuma malamin nashi ba. To amma kuma Jonathan R. Alga, shugaban jami'ar James Madison da ke Harrisonburg a Virginia, ya wallafa wata sanarwa a shafin Facebook inda ya bayyana malamin da Abi Zuwana. Sanarwar ta kuma ce jami'ar ta shirya domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa a yanzu da kuma makonni masu zuwa. Tuni da aka kama tare da tsare yaron, ƴan sanda kuma sun ce harbin da aka yi ba na kuskure bane, ba kai ga gano yadda yaron ya sami bindigar ba, babu kuma wani mutum na daban da ya sami rauni a lamarin.
Murtala Faruk sanyin dake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a daidai lokacin da kafafen sada zumunta na yanar gizo ke ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa labarai a wannan zamani, masana na ganin dole a samar da dokoki da za su taimaka wajen tafiyar da tsarin shafukan sada zumunta ta yadda ba za ta kawo illa ga al'umma ba. Kan haka ne tattauna da Malam Nasir Zahardin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUG, wanda na ta fara tambayar sa illa kan haka.
Wato akwai matsala, babbar barazana ce ga aikin jarida. Na ɗaya, saboda waɗannan mutane kowa yake da wayan nan zai iya zama ɗan jarida kenan. To kaga kuma shi aikin jarida kamar aikin likita da aikin matuƙa jiragen sama suna da ƙa'idojinsu. Domin me? Domin idan ka taɓa mutum, mutuncinsa ka taɓa, kuma ba zai iya dawowa ba. Kamar ka yi ɓarin nono ne ba za ka iya kwashe shi gaba ɗaya ba. To kaga shi isa yake da haɗari ƙwarai. Ya kamata a ce akwai wata hanya da ake bi na koyar da mutum aikin jarida. Ba shi yasa kaga mutane da yawa ana koyar da su, kuma kafofin yaɗa labarai da yawa ba ma za su ɗauke ka aiki ba sai an tabbatar da ƙwarewarka, ka kuma je ka yi wasu kwasa-kwasai da suka tabbatar da ka san haƙƙin mutane, ka san me za ka yi.
Da ƙa'idojin aiki.
Da ƙa'idojin aiki. To amma social media wani yana ɗakinsa a laɓe kawai sai ya harba wani abu. Wanda wannan abin zai iya kunna wuta, kuma an yi hakan ya kunna wuta iri-iri. Mutane da yawa sun yi asarar rayukansu, wasu sun yi asarar dukiyoyinsu, kuma shi sa ka ga kasashen duniya daban-daban suna saka dokoki na yanda za su rage aikin waɗannan 'yan social media. Hadda manyan kasashen duniya irin su Jamus, su Austria, su Australia ma da sauransu, duka in ka duba za ka ga cewa sun yi wasu dokoki, balle kuma a ce kasashe kamar su Saudi Arabia, su Iran da sauransu, waɗanda suna su ko wasu abubuwa ma a kan intanet ɗin nan ba sa bari ma ka yi, ana gwamnati na riƙe da su sai sun ga dama komai zai yiwu. To kaga wannan abin tilas gwamnati ta tashi tsaye, kuma na san Najeriya ma ana ta ƙoƙarin yin wannan doka a yi gaba a yi baya kan harkar social media, wanda ita kuma ya kamata a yi doka. Amma kada a wajen yin doka kuma a bige da amfani da wannan dokar a gallazawa mutanen da suke 'yan adawa.
To da ka faɗa haka, a kwanakin baya an taɓa yin, akwai wani 'yan majalisu da suka fito da wasu dokoki na cewa duk wanda aka kama ya yi ɓatanci ko ya yi akan wato yanar gizo akwai hukunci mai tsanani da aka fitar. Na san dokar dai ba ta yi ba, amma an yi maganar a baya-bayan nan. Kana ganin cewar su mahukunta za su ɗauki wannan su yi amfani da shi ne akan kansu, su yi yadda dokar za ta yi musu daɗi, ba al'umma ba?
To ai in ka dubi su 'yan majalisun da suka yi wannan, ai wani abu aka yi musu a social media ɗin da aka yi musu, wanda a da kafin wannan gwamnatin ta zo ta shugaba Buhari an yi amfani, APC ta yi amfani da social media sosai, kuma social media ta taimaka musu gaya wajen cin zaben da suka yi, domin ta ankarar da mutane da yawa. To bayan sun ci zaben kuma, wannan 'yan social media watakil sun ga wani abu da bai daidai ba, suka shiga kuma yakar ita gwamnatin da wannan harkar social media. Kuma wasu daga cikin 'yan majalisun nan su ma an taɓa su fiye da yadda ba ka zato a cikin harkar social media ɗin. To sai suka ga ya kamata a sa wannan social media takunkumi, in ba haka ba abin zai zama matsala babba.
To Man Nasiru Zardin kenan, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya. To daga Najeriya sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda al'ummar Ghana ta yi bikin cika shekaru 30 da mulkin demokaradiyya a jamhuriyar ta hudu. Kundin tsarin mulkin 1992 da ya shigo da wannan jamhuriyar ya zuwa yanzu ya samar da shugabanci ba tare da juyin mulki ba. Dan haka ne gwamnatin shugaba Akufo Addo a shekarar 2019 ta kebe duk ranar 7 ga watan Janairu a matsayin ranar tana demokradiyyar Ghana kuma ta zama ranar hutu ta ƙasa baki daya. Daga Ghana ga wakilmu Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton.
Kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekarar 1992 shine wanda ya fi dadewa tun bayan da Ghana ta samu yancin kai a shekarar 1957 bayan juyin mulkin 1960, 1970 da kuma 1981. Tun shekarar 1992 ba samu rahoton yunkurin juyin mulki a Ghana ba. Yana daga cikin dalilin da yasa aka kebe wannan rana a matsayin ranar hutu. Kamar yadda dan jarida Saliu Shabu Sarauta yace,
ni wasu kundu-kundu kan a samu wannan kundin, to amma shi wannan abin da yake ya dan bambanta da shi shine ya fi dorewa shekaru 30, kuma abin da ya kawo shi shine matsin lamba da aka samu a wannan lokaci ana cikin mulkin soja na marigayi Jerry John Rawlings, da akai fafutuka garga korafi na cewa kamata ya mu dawo turba na demokradiya.
Gwamnati ta kafa kwamitin nazarin yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima a shekarar 2010, amma har yanzu da kwamitin ya kammala aikin sa kuma ya mika rahoto ba aiwatar ba. Shine yasa masana da kungiyoyin matsin lamba suka farfado da kiraye-kirayen sake bitar kundin. Suka ce kundin tsarin mulkin ya baye bangaren zartarwa, musamman shugaban kasa karfi fiye da majalisar dokoki, kamar yadda Yunus Salawuddin Banjo yace.
Mun da muke fashin baki cikin harkan siyasa yau da kullum, muna cikin wadanda yake suke kiran yau da kullum daga kwaran murya da cewa ai kwaskwari ma cikin kundin tsarin mulkin kasar Ghana. Kundin tsarin mulkin kasar Ghana yana tattare da wasu kurakurai da dama wanda yake suna da cikin ababen da yasa kasar Ghana take cikin saka mai wuya wurin tattalin arzikinta da lamarin tsaro. Saboda in ka duba yau, ya bari shugaban kasa ya samu karfi da dama ya mafi ma majalisar dokoki.
Yayin da ake bikin ranar kundin tsarin mulki a fadin kasar, daruruwan al'ummar kasar suka yi zanga-zangar lumana a birnin Tamale da ke arewacin Ghana a ƙarƙashin jagorancin kungiyar matsin lamban nan ta Fix the Country domin a sauya wannan kundin tsarin mulkin. Jerin Gwano ya bi ta manyan titunan Tamale, inda a ƙarshe jagoran kungiyar Oliver Baka Vomau ya yi jawabi.
We care about the destiny of our people, sure, and the constitution that holds political leaders to account, sure, irrespective of party. Sure.
Sure. Mun damu da jama'a da kuma tsarin mulkin da ke tuhumar shugabannin siyasa ba tare da la'akari da jam'iyya ba. Idan ku matasa ne na jam'iyya, gobe na roƙonku da ku jagoranci tawaga zuwa ofishin jam'iyyar ku, ku ba da sanarwar neman sabon kundin tsarin mulki ga mutanen Tamale, su fitar da tsarin mulki wanda zai inganta rayuwar al'umma. Wannan shine alhakin siyasa. Na tambayi lauya mai zaman kansa Dr. Hamisu Muhammad game da waɗannan kiranye-kiranye, musamman wani ɓangaren kundin da ya bada damar naɗa minista da ke cikin majalisar dokoki.
Tushi yana tafiya ne da zamani, ba wai don an yi shi 1992 constitution saboda wani abu ya canza after 10 years ko after 20 years ko after 30 years sai a saki wannan constitution. Lokacin za a aiki da ka'idodi na interpretation. Akwai wasu gurin kan da yake constitution ya fi 100 years, ya fi 200 years, kuma ana amfani da shi. Yasa abin da za mu fadi ne constitution dole ne a zamani na tafiya, wasu amendment ya kamata a yi. Idan mutum yana na SMP bai kamata a politin shas ya sako deputy minister ba, saboda aikin parliament aiki ne da yake yana zaman kanshi.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullahi Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10:19 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoriyar shirin. Madalla, ina ma abota amfani da shafukan Facebook, TikTok, Instagram, Twitter da dai sauransu. Shin, kuna amfani da dama ko lokacin da kuke batawa wajen kallace-kallace da nishadantar da kai wajen samun kudaden da ke shiga aljihunku? To a yau abinda shirin zai duba kenan. A halin da ake ciki dai, kafafun sada zumunta na zamani sun zama tamkar wata hanya ta samun kudaden shiga ga matasa, inda wasu ƙwararru a fannin suke danganta yanayin samun kuɗi daga irin wannan hanyar tamkar yanda a duniya ake samun arziki daga albarkatun man fetur. Kasancewar matasa a duk faɗin duniya na amfani da damammakin da ke kafafun sada zumunta wajen wallafa abubuwa na nishadi, ilmantarwa da dai sauransu da nufin samun kudaden shiga don biyan bukatunsu na yau da kullum. Al'amarin da ya kai ga yawancin matasa ba sa neman aikin yi a zahiri saboda sun samu abin yi ta yanar gizo. Kafafe kamar su TikTok, Instagram, YouTube da dai sauransu suna da wani tsari da za a iya biyan mutum akan abin da yake wallafawa, har ma da kyaututtuka kamar su furanye da za su iya komawa ga kuɗi, har ma a iya cirewa a zahiri. Tuni ne matasa masu baiwar yin barkwanci da rera waƙoƙi, har ma da wasan kwaikwayo suka soma cin moriyar baiwar da suke da shi a waɗannan shafuka da muka ambata. Abdulsalam Ramalan ya yi fice sosai a shafukan sada zumunta na yanar gizo saboda baiwarsa na yin barkwanci, kuma an fi saninsa da Hausa Guy. Ya yi mana shimfiɗa kan wannan batu.
Wato harkoki ne daban-daban, ko in ce tsare-tsare ne, ya danganta na wanda mutum yake amfani da shi domin neman ko kuma samun kuɗin shiga. Ni abubuwan da yake kawo min kuɗi da yawa a shafukan sada zumunta shi ne tallace-tallace. So tallace-tallacen nan kuma yana zuwa a ɓangarori biyu. Su kamfanin za su iya tuntuɓen ka domin su baka talla. Akwai ƴan damfara, akwai kuma na gaskiya. So za su iya tuntuɓen ka domin ka tallata wasu abubuwan. Akwai wani abubuwan da za su ce, akwai kamfanoni wanda da masu kaman waka ko kuma ƙirƙiran sauti, ko kuma wasu kamfanoni na kayayyaki wanda suna son su sauti ne suke son ka yada. So za ka gani akwai tallace-tallace dai da yawa waɗanda za a tuntuɓe ka ana son ka sa. Akwai waɗanda kamar misali kawai sun tuntuɓe ne suna son sauti ne kawai nasu, kaman kiɗa ne, amma ba kiɗa ne dai na sarewa haka, kawai su suna son wannan sautin ne a promoting nashi. So da nazo na danyi bincike na dudduba dai naga a al'adance kar ya zo kai ta promoting wani abu na aqidan wani abu da baka sani ba. So da na danyi bincike naga abu ne wanda babu laifi a ciki, sai nayi kuma na sami kuɗin shiga ta wannan fannin. So ni tsari na da kuma salo na shine tallace-tallace ne ya fi kawo min kuɗi akan kuɗin da ake samu kai tsaye daga waɗannan shafuffuka.
A ɓangaren ta kuwa, mawaƙiya Fatima Salis da aka fi saninta da Sals Fatiti ta bayyana yadda take amfana daga waɗannan kafafe har ma take samun kuɗaɗen shiga a aljihunta.
Instagram gaskiya shi ne zan ce na ɗaya a wurina, saboda shi yana da sauƙi, baya da wahala wajen samun kuɗi gaskiya. In dai kana da engagement kuma kana da followers, to kana zanna ma za ka ga ana turo maka DMs na mutane suna son ka musu aiki. Aiki kala-kala ne inda kake samun kuɗi a abun nan Instagram. Na farko akwai advert wanda yanzu mutum zai iya zuwa ya same ki ya ce miki da Allah yana da shafin shi, maybe na sai da kayan abinci ko na sai da kayan shafa. So yana son da Allah ke wallafa shafin shi a naki shafin, ki ga mutane su zo su following din shi ko wani abu. Kin ga idan kika wallafa a shafin ki, zaki ga musu nawa ne rate ɗinki. Wata sa'a ana wallafawa a shafi, wata sa'a ana wallafawa a story. To kowane yana da kuɗin shi. Ni kamar ni zan wallafa a story ina son kuɗi daban. Dan zan wallafa a shafi na sati ɗaya ina son kuɗi daban. Na wata ɗaya kuɗi daban. Idan kuma video ma zan yi ne bayani akan abin da ake son yi tallan, shi ma kuɗi daban ne. Idan kuma kana so ma in tashi daga gidana in zo har gidan har shagon ka inda kake, in lissa in shagon abinci ne kana so in zo har shagon ka, wannan ma kuɗi ne daban. So zan tashi in taho har shagon ka in nuna mutane shagon ka abubuwan da kake yi. Na biyun nan kuma misali yanzu masu sai da kaya suna iya kiran ki su ce suna son ki zo ki saka kayan su ki masu talla da shi. Kin ga wannan daban ne. Shi kuma TikTok, a TikTok dai gaskiya abubuwa suna da sauƙin yaɗawa a TikTok, saboda shi TikTok ko kai ba kowa bane ba, in ka saka video ɗinka in dai yana da ban dariya, ko kuma idan mutanen da suke follow ɗinka sun aminta da abin da kake yi, za ki ga ya tafi yayi flying sosai. To TikTok gaskiya yawancin yanda ake samun kuɗi a can ba kamar yanda Instagram yake bane ba. Shi a TikTok za ka je ne in kana live da yawa, mutanen da suke son ka mabiyanka kenan ko ake cewa, za su zo suna baki gift, za ki ga suna baki roses da su wane ne. To wannan abubuwan da suke baki su ne suke changing into dollars kuɗi kuɗi kenan. Na san taro sai ki tafi cira abinki. Wace sai na kiga mutane suna yin TikTok live suna cewa gift me wani ne to duk shine din ne. To masoyanka ne suke baka. Kuma wannan shi ma dai TikTok in gaskiya ta hanyar in kana da mutane da yawa da suke binka kuma ana yawan ganin abubuwanka zaki ga an kira ka ka zo kai talla. Wannan ma is another thing.
To a iya cewa da zuwan waɗannan shafuka na yanar gizo sauran kafofi na yaɗa labarai da aka fi sanin su a da kamar gidajen radio da talabijin da jaridu sun din ja baya wajen samun talalluka da dai sauransu. A cewar matashi Abdulbasit Musa wanda shi ma ya fice wajen mu'amala da shafukan sada zumunta.
Kasancewar waɗannan kafofi sun zo sun canje yadda mutane suke samun kuɗi saboda ba ma masu creating content abubuwan da ake cewa digital product ba har waɗanda suke da kasuwa yanzu kasuwancin nasu baya tafiya sai da wannan kafafi. So kuma kafafan ba suna zama ne saboda mutanen da suke creating na hotuna da video da yake sa mutanen da suke hawa ya zamto akwai abin da za su je in sun hawa waɗannan gurare su yi amfani da shi. Saboda kasancewar masu talla da suke bayarwa a waɗannan platforms na social media sun zamto akwai wani abu da mutane suke kalla tunda kowa yana yin abu ne don karuwarsa. So yawanci zaki gani misali in ka dau YouTube mutane suna tunanin cewa datar da wani ya siya ne ake amfani da shi a biya waɗanda suke creating video suna sakawa. A'a, actually yadda suke biyan kuɗi shine a yayin da kai creating video wani yazo ya sa talla akan bidiyonka so za su dau kaso 40 su baka kaso 60 saboda kai kai bidiyon amma raguwar zaka ga maybe kai zaka dau 40 din su dau 60. So ya danganta da dai kowane platform misali YouTube kafin su fara biyan ka sai ya zanto kana da subscribers mutum 1000 da kuma an kalle videos dinka da ya kai awa 4000. So wannan shine zai nuna musu cewa eh lallai abinda kake yi yana da amfani za su iya saka talla. But wannan ba zai ana sa talla kafin abin nan din ba wanda za su at least suna ƙara ƙaruwa ne da kai ta wannan bari.
Madalla. To ma sauraro a nan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haɗuwa mako na gaba. Bisalam.
To madalla gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin da zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauki a kuma ta email. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoka garko kungiyar muryar talaka. Ya fara da sallama ya ce shin wai ina makoma ta dosa. Na fara da wannan shagube ne bisa yadda muka ji cewa jami'an tsaro sun kama wani yaron da ya garkuwa da mahaifinshi a jihar Kwara. Abin da ke nufi da cewa babu irin ta'asar da ba zai iya aikatawa ba tunda har bai tsallake mahaifin da ya haife shi ba ma. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya zo daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Kadijan Bilyamun a Gwarmaji da Maimunan Aliko a wutan kafinta Yalwa da Aisha Lawal bin Hambali MK ɗan Silba Sokoto da Fatun Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce zancen da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na cewa idan ya zama shugaban ƙasa zai gina azuzuwan karatu har 500,000 domin ilmantar da yara miliyan 20 da ba sa zuwa makaranta a cikin shekaru 4. Allah ya sa ba tatsuniya ce yake mana ba. Domin kaso 75 cikin 100 na 'yan siyasar Najeriya tamkar balbelu suke, jikin su fari, naman su baki. Sai kuma sakonmu na ƙarshe da ke cewa fatan alheri ma'aikatan BOA Hausa. Daga ƙarshe nake muku barka da shiga sabo shekarar 2023 lafiya. Allah Ubangiji ya nuna mana ƙarshen ta lafiya. Sako daga kawo mai ruwa Bajoka. To madalla mun gode. Yanzu kuma ga murtala da labarai amma a takaice.
Sarfilu a takaice, ma'aikatar tsaron Burtaniya a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine a yau Lahadi ta ce da alama Rasha ba ta kai ga tantance ainihin inda babbar barazana take ba daga Ukraine. A cikin rahoton da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta ce a yadda Rasha ta yi aiki tukuru wajen inganta tsaron kariya yana nuna cewa kwamandojinta na tattare da fargabar samun manyan hare-hare daga Ukraine a bangarori biyu, kodai a arewacin Luhansk Oblast ko kuma a Zaporizhia. Pakistan da Majalisar Ɗinkin Duniya za su gudanar da wani babban taro a Geneva a gobe Litinin tare da azumar samar da tallafi domin sake gina ƙasar bayan mummunar ambaliyar ruwa a wani lamari da ake sa ran zai kasance babban gwaji kan waɗanda ibtila'in yanayi ke addaba.
To ma mutalaban jama'a barki masu raro abin da ya sabu kenan a halin yanzu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zama da muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Murtala Faruk sun yi da Baba Yakubu ke da Mr. Santos injiniyan mu na yau, ni Sarfi da Hashin Gume ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.